sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na Voice Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya su kuma su lauran computer a lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala voicehausa.com Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim ayo ne ta da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hatsi kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda wasu ƴan jihar Borno ke kira ga shugaban kasa da ya sa baki game da dakatar da sanatan jihar su sai kuma mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed bayan nan kuma akwai mu dauke da labarun da suka dauke hankulan jirgin jamhuriyar Kamaru kana mu kawo muku sakonnin da ku masu haro ku kai ko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum mai saurare da fatan ana kan shan haske lafiya ga labaran fararen hula da dama sun mutu sannan wasu kuma sun samu raunuka a arewacin Syria a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diplomasiya da kwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad kuma masu alaka da Russia da aikatawa wata hadakar kungiyar agaji na yammacin duniya ta fadi tun farko jiya talata cewa adadin mutanen da suka mutu a garin Khan Sheikhoun da ke dadin Idlib sun kai 100 yayin da kuma wasu 350 suka dimauta kasar Russia dai ta fito karara ta nisanta kanta daga wannan harin ita ma gwamnatin Syria ta sha kare ta zargin amfani da makaman guba kan farar huda a tsawon yakin da aka kwashi shekaru 6 ana yi kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya zai tabo batun wannan harin da aka kai akan wato kan Sheikhoun a wani zama na gaggawa a yau dinnan Laraba daga can kuma kudancin kasar masu sa ido na kungiyar kare haƙƙin dan adam a Syria sun ce mutane akalla 25 galibin su mata da yara sun halaka jiya talata a wani harin jirgin sama da aka kai a wurare da dama a gabashin birnin Damascus
masu bincike a Russia sun gano cewa wani haifaffen Kazakhstan mai suna Albakhon Jalilov shine kai harin kunar bakin waken nan na ranar Litini a wani cinkusasshen jirgin kasa a St Petersburg adadin waɗanda suka mutu a wannan harin ya haura 14 baya ga mutane da dama da ke cikin mawuyacin hali ƴan sandan Russia sun fito da wasu hotunan mutumin da ake zargi wato Jalilov dan shekaru 22 da haihuwa wanda suka ce an haife shi ne a Osh Sanam ya zama dan Russia a shekarar 2011 masu binciken na Russia za su ce suka ce Dalilov ya dana bomb na biyu a wata tashar ta St Petersburg wanda hukumomi suka gano kuma suka hana shi tashi har yanzu babu kungiyar ta dauki alhakin harin to amma hukumomi na nazarin yiwuwar alakar harin da kungiyar ISIS
to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC Sakataren General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi abinda ya kira matukar takaicin janye talafin da Amurka ke baiwa asusun Majalisar Dinkin Duniya na taimakon bil'adama wanda ke taimaka ma miliyoyin mata da yara a fadin duniya Gwamnatin Trump ta faɗi ranar Litini cewa ba za ta ci gaba da tallafa ma shirin asusun ba saboda ta gano cewa asusun na goyon baya tare kuma da taka rawa a ayyukan zubar da ciki da kuma dai shirin na ƙasa mahaifa a China Mai magana da yawun Guterres ya faɗi jiya talata cewa shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya yi imani cewa an yanke wannan shawara ce bisa ga wata bahaguwar fahimtar da ake ma asusun sannan ya yi kira ga masu bayar da asusun gudumawa da su ba da himma a shekara ta 2015 asusun ya karbi gudumawar dala miliyan 979 saboda ayyukan da yake a kasashe 150 kasar Amurka ta samar da kusan dala miliyan 76 ga asusun wanda ya maida Amurkar ɗaya daga cikin mafiya bayar da gudumawa ga asusun
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Susan Rice mai baiwa shugaban kasa shawara a gwamnatin mutumin da ya gada wato shugaba Obama ta tatsi bayanan tattaunawar da hadiman shi da shi Trump din suka yi da wasu mutanen kasashen waje bara sannan ta bayyana sunansu saboda wata manufa ta siyasa zargin da Rice ta faɗa jiya talata cewa wannan ba gaskiya ba ne a wata hira a kafar labarai ta MSNBC Rice ta ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da Trump yayi a watan jiya cewa Obama ya tatsi bayanan sirrinsa zargin da 'yan majalisa da dama da kuma jami'an bangaren bayanan wato bangaren bayanan sirri suka yi watsi da shi to amma Trump a wasu jerin sakonnin Twitter cikin kwanaki biyu da suka gabata yayi ta nuni da wasu rahotanni da suka nuna cewa Rice ta bayar da umarnin a tatsi bayanan sirri game da shi Rice tace aikin ta a karkashin fadar White House ta kan yi nazarin bayanan sirri a kulliyomin ta kara da cewa ba sabon abu bane ta bukaci masu tattara bayanan sirri su bayyana sunan Amurkawan da suka je suna zance da wasu mutanen kasashen waje a yayin tattara bayanan sirrin
hukumomi a kudancin Somalia na neman wasu mutane hudu masu aikin bada rigakafin polio waɗanda mayakan kungiyar Al-Shabab suka sace mutanen waɗanda biyu ne masu aiki na ainihi na bada rigakafin biyu kuma direbobi kuma dukkanin su ƴan Somalia ne an sace su ne ranar Lahadi daura da garin Luk da ke yankin Gedo an yi imanin cewa ainihi suna aiki ne da wani shirin kungiyar lafiya ta duniya kafin hukumomin yankin suka buƙaci taimakon su Muhammad Hussein Gani chairman din Luk ya ce mutane biyun na kan fadakar da mutane tare kuma da tare yara saboda musu rigakafi lokacin da aka sace su mutanen dai sananu ne a birnin hukumomi sun ce wato suna kan kokarin ganin an maido da mutanen ba tare da wani lahani ba gare su Kanar Dick Abdi Khalif komandan sojojin Somalia a Luk ya ce ma'aikatan na cikin gidajen su ne lokacin da wasu ƴan bindiga suka kutsa cikin gidajen nasu suka ta sakiyar su karfi da yaji sannan suka sa su cikin wata mota zuwa wani lungu
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka Babban buɗe taskar rahotannin da batun kiran da wasu ƴan jihar Borno suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari da ya sa baki cikin maganar takatar da sharatan jihar su wato Sanata Ali Indomi. Ga dai abinda Malam Yahaya ke shedawa Haruna Dauda Biyu cikin wannan rahoton.
Mun ga shugaban ƙasa ya shiru a cikin wannan lamari din. Shi aikin lamari na siyasa ba a yin shiru domin duk abinda zai bata maka siyasar ka ya kamata ka saba ki. An san cewa General Muhammadu Abuna President Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya. Saboda haka idan har zai tsaya yana kallon irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma ba zai saba ki ba gaskiya zai gugutar da lamarin demokrasi a ƙasar nan. Shi yasa muna kira da babban murya shi shugaban ƙasa kirawo wannan Attorney General of the Federation ya binciki wannan lamarin so da a samu zaman lafiya a ƙasar.
Sai su ma'an mazaɓan Borno ta tsakiya da kuma mazaɓar arewacin Borno dukkaninsu sun samu halartar wannan taro.
Sunana Ibrahim Kyari daga arewacin Borno ne nan cikakken dan Magumeri ne.
Wannan abin ya shafi dan kudancin Borno ne. So kamar me yasa ku ne ciki ku kuma ƴan arewacin Borno?
Especially ba ma kudancin Borno ba wannan abin ya shafi siyasar Najeriya ce gaba daya ba kudancin Borno kawai ba. Domin dan dalili ana cikin era na demokradiya ne to shi Ali Indume ya exercising right national democratically yayi magana to bai yadda muka gani bai dace mutum in ya fadi ra'ayin shi ko abin da yake gani akwai shi a kasa maimakon ayi bincike abin da ya fadan nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba
a wasu dai daga jere za mu fito koyinmu da kwarkwatanmu da mu da ƴaƴanmu mu nuna rashin jin daɗin mu don wannan abin ya taba mu sosai don shi ne yake mana fada a cikin National Assembly kullun an tashi motion shi yake daga mu ba ma ganin wani senator waɗansu ma in sun tafi kenan sai wani dawowa su zo su nemi zabe shi ne za mu ji mu da su mu gansu amma Alidu me kam muna bayan shi 100%
sannan hankali dai wannan batu na ƙara zafi garin irin yadda ake samun karuwar mutane da ke nuna kin amincewar su da matakin da majalisar ta doka da ma barazanan yi wa wasu daga cikin wakilan nasu kiran yayi don har ba a samu riyatan wannan al'amari ba Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla Allah ya kyauta a ci gaba da shakatawa da wannan faifan
Thank you.
To, har yanzu dai ana tsare da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu karasa jin ta bakin Nura Sulaiman wanda yace wata kotu a Bauchi tare da hadin bakin wasu jami'an kotu na jihar da kuma tallafin wani sanannen attajiri sun kwace musu gadon da aka raba na mahaifinsu shekaru biyu a bayan da kotu ta raba musu wannan gadon kuma har su din sun ma riga sun sayar da gidan da aka basu. Shin tana yiwa kotu ta raba gado kowa ya amince da wannan gado da aka bashi a cikin magada sannan kuma a ce bayan shekaru biyu ɗaya daga cikinsu ya zo ya ce shi baya son nasa sai wannan kotun ta je ta kwace wanda aka ba wasu ta mallaka masa bayan kuma an ba su ta hanyar shari'a sun kuma saida ta hanyar shari'a. Nura Sulaiman yayi zargin cewa jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma shine yayi ruwa yayi tsaki da hadin bakin jami'an kotun.
A wannan ai abin da yake da tabbaci kenan wanda na gaya ma kuma a bayyane, Garba Noma jarman Bauchi yana da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari har zuwa ranar da aka yi wannan. Domin yanda aka yi muka san wannan ranar da rigima ya faru a kanin mahaifina engineer Zubairu Yakubu Turakin Bauchi, bayan na same shi na gaya masa wanda aka kwace musu gida muna tare gaba daya. A nan Rabe GBA yake maimaita abin da ya faru a jiya lokacin da ake fudda kayan su, yake gaya masa bayan ya roki lauyan su ana ce masa Haruna Yakubu akan cewa to su taimake su ko na kwana daya su bari su shirye kayan su su ebe. Yake cewa wanda zai iya hana wanda zai iya basu wannan alfarma shine Garba Noma. Yace ya buga wayan Garba Noma tunda yana da wayansa. Garba Noma yace ba za a basu minti ɗaya ba, ba za a basu wuni ɗaya ba, kuma da a basu kowani lokaci ba su fita daga gida, kuma gida ba za a sai da shi ba.
To wani dalili?
To ai abin da muke mamaki kenan. Domin Garba Noma bai da wata alaka da mu, bamu da jini da shi. Yawwa,
kuma duk zuwa kotun nan da aka yi shin an taba gabatar da sunansa a matsayin ko wani wanda yake da hannu a wannan hidima?
Ai duk zuwa kotun nan da ake ba mu taba jin sunansa ba, ba mu taba sanin abin da ke faruwa ba, amma mu dai muna da yakini cewa cikin laujan na akwai nadi. Domin wannan mata da ake rigima da ita shekaranta 73, matan nan bata san A ba, bata san A ba. In ta ga Alif ma za ta ce lauje ne
ita
Laraban Gamban Alin Kano. Amma in ka ga lauyoyin da suke zuwa kan shari'an, kai a matsayinka na mai hankali ka tabbata da cewa wannan akwai interestin waɗansu al'umma a cikin wannan.
To yanzu a wani hali ake ciki?
Yanzu halin da ake ciki shine kotu ta kwace gidan marayu, ta kwace gidan wanda ya saya, ta mallaka ma wannan mata, duda shari'a yana gaban kotu akan a cire ma wancan matansa da ba a ba ta haƙƙi ba, a cire mata haƙƙinta. Suka kwace wannan, kuma lokacin da na koma bayan an kwace wannan gida na je na samu na buga wa shi CR waya, budan bakin CR abin da ke gaya mun yace mun shi baya gari sai dai in samu giran kadi. Bayan mun je wajen giran kadi da ni da wanda suka sayi gida da sauran ƴan uwansa mun kai mutum 6-8 yayi abin da ya faru kenan. Yanzu mutum yana zaune ya raba matansa, wata tana wancan gida, wa'ansu yara suna wannan gida, ya daga mana hankali. A yanzu haka maganar da muke yayi ƙara akan cewa shi a dawo masa da gidansa ko kuma a bashi kudinsa, kuma ba yayi karan kowa ba, mu marayu da muka sayar masa da gida yake karan mu, mu kuma mun sayar masa da gida akan hakkin mu ne. Domin Allah ne ya bamu, kotu ta tabbatar mana ga takaddan kotu wanda kotu tabbatar mana ba gida muka zauna muka raba wannan gado balle a ce mun san zuciya yawa kuma hukumar gidaje da safiyo ta je ta yi mu wajajen nan kudi na daraja ta zo ta ce kowanne ga kudin sa kotu ta karanta ta ce to ku ɗakin ku kuna da mutum 10 maza kaza mata kaza ga abin da Allah ya ba ku gida mai darajar miliyan kaza wannan kuma ku kuna da namiji daya mata hudu an ba ku gida mai darajar kaza wannan kuna da maza uku mata hudu an ba ku gida mai darajar kaza babban gida kuma an raba wani kana bangare kaza kuna da abu kaza wani bangare kaza kuna da abu kaza abin da yasa kenan kowani gida aka sayar kuma abin mamaki Alhaji Abdul Wahab watan duk gadan nan ba wanda aka ba a taba kiran kowa akan wannan al'amari ba sai ni ko ba a taba nufan kowa
kana jin suna da wani kana da wani matsala ne da su ko kuma me yasa suka fi wato gwada sha'awa akan hidimarka
watan ni dai ina tabbaci saboda matsayina na dan siyasa mai gidanar muke tare da shi ba su zaman lafiya tare da Jarman Bauchi Garba Noma shine Dr. Malam Isa Yagu da tsohon gwamnatin jihar Bauchi kuma karkashin wannan ne shi ya fake don ya ci mun mutunci ya tozarta shi a matsayinsa na ni yaran sa yawa domin wannan aka fake sai du daga baya na gane asalin yanda sufan abin yake dan kowace irin alaka na san Garba Noma sama da shekara 45 na san shi tun yana Garba ma bai je maka balle ya samu jarmai shi ma ya san ni yawa amma kowace irin alaka ni bai taba dan da shi ba bayan na gaishe shi a matsayin wani mutum wanda nake na san yake gaba da ni nayi mamaki wannan abu ashe tsohuwar rashin zaman lafiya tsakanin Jarman Bauchi Garba Noma da Dr. Malam Isa Yagu da Mataullan Bauchi a ƙarƙashin wannan a matsayina na dan siyasa wanda zan zamo director e governance a gwamnatin Malam Isa Yagu da kuma har yanzu muke tare da shi nake secretary na media and publicity na committee din sa ƙarƙashin wannan siyasan ne aka cutar da ni aka tsara ni cikin zalunci kuma yanzu da ni da ƴan uwana muna cikin bala'in da bamu san yanda zamu yi mu cire kanmu ba domin gado an sayar an ba mu magada kudin su sun kashe kudi kuma kotu ta zo ta mana fin karfi ga takaddun mu na ka'ida na rubutawa hukumar shari'a ta Abuja ga takarda nan kamar yanda kake gani na kuma rubuta hukumar shari'a ta jihar Bauchi duka wannan kuka amma har yau ni ban ji komai daga gare su ba daga ƙarshe sai na sake rubutawa ICPC ga takaddun su nan kaga tabbacin cewa sun karba yanda su ne ma suka tuntube ni suka ce mun suna binciken wannan abu sun tura Jos don su binciki cewa suka sake nema na amma hukumar shari'a guda biyun nan har yanzu ni ban ji daga gare su ba amma ina sake kyawaran cewa zan ji daga gare su tunda aiki ne na office amma kaji zalincin da hukumar shari'a ta yi mana kenan da kuma halin da muke ciki a yanzu haka
to yanzu a halin yanzu me kake bukata kana neman a sasanta ne domin ya zamanto a mance da maganin kotu ko kuma dai menene bukatanka kan wannan al'amari halin yanzu
ai abin da nake bukata shine ina neman hukumomin da abin ya shafa na Najeriya tunda ana maganar cewa mun samu canji ko muna neman kowane bangare ya zamo yana aiki yanda ya kamata musamman bangaren shari'a hukumomin da abin ya shafa da su yi wa Allah da Annabi su duba mu a matsayin mu na marayu su shigo su duba yanda abin yake da kuma zaluntar mu da aka yi maganar sasantawa ai idan mun yi wani rigima da kai a tsake ne da a sasanta yawa wannan hakkin mu ne duk duniya ba wanda ya sai ce gado ba mallakin mu bane kuma ba wanda ya sai ce mu ba magada bane so domin haka sasantawa a menene ai wannan hakkin mu ne aka kwace domin haka muna fatan hukumomin da abin ya shafa su zo su karba hakkin mu ne su ba marayu su ba mu wanda shi kuma aka kwace masa gida wanda ya biya gida don mu sake huta da tafna dan yanzu haka mun shiga kotu so uku da shi akan cewa lalle sai a biya masa bukatarsa a bashi kudin sa ko a bashi gidansa wanda duk abin da ya kara gaskiya ne ya sai gida ya biya mu ba mu da awan haka kuma ya ba mu kudi mun aminta yawa so kaga bala'in da muke ci kenan
eh haka ne to yanzu daga kashe tunda yake akwai wata mata ma wanda yake aka mance da ita wannan raba gado kenan za a saki sabon lalle kenan gabaki da
shi kaman yanda shi chief inspector tun daga farko shari'a court of shari'a commission na Bauchi shi shugaban shari'a commission yanda yace wannan al'amari babu matsala babu damuwa gado dai shine mata hudu suna gadan mijin su kaso 1 daga 8 ne mace daya ma tana gadan mijin ta 1 daga 8 ne domin haka wannan gado ba canja shi za a yi ba za a raba gadan wannan mata ne wanda aka bata ita kadai a raba musu biyu kowa ta dauki nata kuma da muka tafi da ta tafi ta koma bangaren shari'a bayan yanda aka tura ta shi chief inspector shi Abdul Rashid Inuwa Bello shi ya neme ni yace min to ga wata magana nace masa na san wannan magana kuma haka ne yace to mu ba su a rubuce cewa mun san wannan magana haka ne yanda na samu sauran ƴan uwa na mutum 16 kowa ya rubuta ya sa hannu akan cewa wannan magana haka yake aka bashi a wannan rana da yace ayin a ranar kuma suka yi duk abin da su a hukumar shari'a daga can sama suka sa aka kwace wannan gida ba tare ma da an sauraro wannan mata ba wanda yanzu maganan wannan mata yana kotun tidin alkali yawa maganan yana nan ana kokarin ma a karba matakin tunda suka kwace wannan gida suka danka wa wata mata ita kadai
to ita Gambo Laraba ko kuma Laraba Gambo da ta halin yanzu
ai dama gidan sama da aka bata turan da aka bata har zuwa rana mai kaman tawo yana mazaunin nata ne kuma babu wani mutum dake alaka da wannan waje ko yake mu'amala da wannan waje yawa babu wani mutum ko dai dake alaka da wannan waje saboda abun mamaki bayan an raba gado shekara biyu abinda Allah ya raba ba alfarma aka mana ba kuma wani mutum ya zo ya sa karfi saboda ya samu dama ya kwaci hakkin marayu ya dauka ya ba mu wani wanda ke so to wannan shine abun ya ba mu mamaki ko yake ba mu mamaki
Nura Suleiman kenan a shirin mu na gaba za mu ji martanin da shijar Mambauci Alhaji Garba Muhammad Noma ya maida game da wannan zargi na Nura Suleiman babban magatakarda na kotun shari'a musulunci a jihar Bauchi ma ya tuntubi wakilin mu kan suna son mai da martani to amma har yanzu dai bai ce uffan ba kuma babu wani jami'in kotu da yace uffan kan wannan batun in sun mai da martani za mu kawo muku a huta lafiya
Allah ya kyauta a tarbe mu a ranar Litinin din. Yanzu mun zo ga labaran da suka dauki hakulan jaridun Jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba.
Dan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info. An da labarta mana cewar ƴan kungiyar lauyoyin bangaren ƴan awaren Ingilishi sun aika wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru budaddiyar wasiƙa da zumman cewar yayi kokari na gyaran kundin shari'ar kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin a fassara shi daga harshen Faransanci zuwa harshen Ingilishi. Sannan kuma mayar da yanan gizo-gizo na internet da ya tumbuke wa ƴan bangaren na Ingilishi da kuma sako waɗanda aka kama. Yanzu haka suna zaune a gidan yarin birnin Yaounde ita ma jaridan Kalara cewa ta yi matsalan ƴan awaren Ingilishi yana neman fin karfin ministan shari'a na kasar Jamhuriyar Kamaru da shugaban kasar Paul Biya jaridan Info Martin ita ma ta labarta mana cewar wani dan majalisar dokokin kasar ta Jamhuriyar Kamaru dan jam'iyyar adawa ta SAF ta Ni John Prunji ya cewa ƴan awaren Ingilishin da su yi fito na fito da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru domin a ba su ƴancin su Jarida Lemetayo ta rubuto mana cewar hukumar CONAC masu kwato hakkin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suna kokarin zargo ministan ilimi mataki na farko uwar gida Yusuf Khadija Alim anda ake zargin ta da rubda ciki da miliyar 3 na sefan kudin na Jamhuriyar Kamaru jaridan Du Sahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru cewa ta yi majalisar dinkin duniya ta yi kira ga babban murya ga gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru da zumman cewa ta bi doka da oda na irin anda take gudanar da harkokinta tsakaninta da ƴan gurin hijiran kasar tarayyar Najeriya wanda suke kafa a garin Miniwawo. Jaridar Integration kuma ta tsegunta mana cewar kasar Faransa tana kokarin raba aurenta da kudin nan na sefa wanda kasashen da ta yi wa mulkin malako suke amfani da shi tun tali-tali. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan Le Messager anda ta nuna mana cewar tsohon sakataren gwamnatin kasar Kamaru kuma tsohon ministan cikin gida na kasar Murafa Hamidu Yaya yana fama da rashin lafiya a gidan yarin birnin Yaounde ya nemi a kai shi kasashen ƙetare domin ya kula da lafiyarsa amma gwamnatin kasar ta yi kunnen uwar shegu Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum jama'a mai magana Ali Muhammad Gwaram Nur Kalgamma Digawa State mazaunin Ilori Kwara State ku gayawa ƴan majalisar dattawa da fada shugaban kasa ba rikicin mulki muka sa su ba su yi kokari su yi wa talakawa aiki su kula da abin da talakawa suke so
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya America. Mai magana Alhaji Musa American Suya Kebin Nigeria mazauni Owari. Sakon da na aika mu ƴan majalisa su sani rata kai bango ina jin ku ni kira ku ina ganin ku ni kira ku ƴan majalisar Nigeria da sanatoci. Wallahi ku bi hankali. Wallahi za mu yi maganin ku. Zabe na zuwa yana kasan ana bin tsera a cikin rami. Haka za mu bi ku wallahi muna tsara.
Mai magana Suraji Shehu mai bala daga karamin hukumar mulki Ilila jihar Sokoto Najeriya. Ina kira ga 'yan majalisar dokoki da 'yan majalisar da sanatocin Najeriya da ku ji tsoron Allah ku ci gaba da ba shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari goyon baya a bisa ƙudurin shi na alkhairi ga 'yan ƙasa. Ku tuna cewa talakawa sun zaɓo ku ne ba don komai ba don ganin cewa ku ne za ku iya taimaka mishi wajen ciyar da ƙasar gaba. Amma ga halin da kuke kokarin ku saka gwamnati.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Botinga daga Sokoto Najeriya. Do Allah BOA ku isar nan da sakona ga ilahirin 'yan Najeriya musulmi da kirista maza da mata dangane da zanga-zangar da an kai wa Abuja ta nuna goyon baya ga Ali Indini na dangane da cewa majalisar tarayya ta taka rawar gani wurin da wurin da ta taka mugunyar rawa wurin dakatar da shi. Babu shakka majalisar tarayya kunyi abin kunya. An ce idan kare kura ta kare sallama ta kawa kare ya zan ba ta cikin daki ba ta waje sai turu turu yanzu majalisa ga talakawa Najeriya an yi walfiya sun gan ku gari la Allah dangane da rashin musu ayyukan da sun kai ku majalisa sai do son aikin rayuwar ku. To mu ku sani yanzu a shirye muke 2019 kowane senate wanda a cikin kasa ta inda yake shirya da cewa har 2019 yana da wuya su koma ma majalisa da iznin laifi.
To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan kara ta ƙaice. To a taƙaice fararen hula da dama sun mutu sannan wasu sun samu raunuka a arewacin Siriya a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diflomasiyya da ƙwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da kuma alaƙa da Rasha da aikatawa. Wata haɗakar ƙungiyoyin agaji na yammacin duniya ta faɗi tun farko a jiya Talatar cewa adadin mutanen da suka mutu a garin Khan Shahun da ke lardin Idlib sun kai 100 yayin da kuma wasu 350 suka ɗi mauta. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi abinda ya kira matuƙar takaicin janye tallafin da Amurka ke bayarwa ga asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na taimaka ma bil'adama wanda ke taimaka ma miliyoyin mata da yara a faɗin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Susan Rice mai baiwa ƙasa shawara a gwamnatin mutumin da ya gada wato tsohon shugaba Barack Obama ta tatsi bayanai a tattaunawar da hadimansa suka yi da wasu mutane na ƙasashen waje sannan ta bayyana sunayensu saboda wata manufa ta siyasa. Zargin da Rice ta faɗi jiya Talata cewa sam ba ƙashin gaskiya ciki. Hukumomi a kudancin Somalia na neman wasu mutane hudu masu abin wato masu aikin bada rigakafin polio waɗanda mayakan ƙungiyar Al-Shabaab suka sace. Kuma da zakatun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga iyalan takwaroren aikin mu wato Umar Bello Godweza na Radio Niger Mena da ya rasu da iyalan Isa Sa'idu tsohon ma'aikacin BBC waɗanda dukansu biyu Allah ya warasuwa. Allah ya ji kansu da rahama ya ƙara hankurin wannan rashi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa sai Sulaiman Abude ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato Charles Hall ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin himma ba ta garago inda muke ci gaba da tattaunawa da Alhaji Sa'adu Maso Kano. Ku wuni lahiya ko kuma mu kwana lafiya.